نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 5 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 5 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 45 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fiqhus sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a musulmi ba su manta ba, kamar yadda muka sha faɗi, tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne tarihi mafi daɗi, shi ne tarihin da ya fi kowanne a karanta, domin a kwaikwayi wannan irin rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabin rahma, annabin Allah maɗaukaki sarki ya wajabta wa mutane su kwaikwaye shi, annabin da Allah maɗaukakin sarki ya aje shi a matsayin babban jagora kuma babban abun kwaikwayo da koyi ga ainihin al'umma. Malam ya kawo mana tarihin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara bayyana da'awar shi, wani irin mataki ne Qurayshawa suka ɗauka. Mun ji cewa matakin farko sai suka fara tunanin wannan abu ne wanda ya taso kawai zai kwanta. Dalilinsu na wannan tunanin shi ne, a baya an samu wasu matasa da suka taso da maganar gyara dangane da addini, amma bayan kwana biyu sai suka ji abin nasu ya kwanta. Dan haka sai Quraisha suka fahimci cewa shi ma Muhammadu kurabu da shi sallallahu alaihi wa sallam, bayan kwana biyu zai watsar da wannan wa'azin nashi da wannan karatun nashi. To amma da tafiya ta tafiya, sai Quraisha suka fara fahimta cewa al'amarin nan fa akwai bambanci, domin dai na farko tukuna, irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo yana gabatar da sakonnin da Allah yake aiko shi, ya gamsar da dayawa daga matayen Makka da kuma matasan Makka. Dan haka sai aka waye gari, gidanka idan kai baka bi addini ba, to matarka ta bi ko kuma ɗanka ya bi. To lokacin da suka fara fahimtar cewa addinin musulunci na kwarara kamar yadda ruwa ke kwarara akan bishiya ya rinka ratsarar santa, qamat quraish, malam yace sai Qurayshawa suka tashi tsaye, li'annaha adrakat ma'na al-uluhiyya allati yad'u ilayha Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abinda yasa suka tashi tsaye, saboda sirriski ma'anar kiran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi akan cewa a dawo a bautawa Allah shi kadai. In ka ji an ce riska, to ta kai da an fahimci abin fahimtar da ta kai matuƙa. Kamar mutum ne aka ce bi shi ka kamo shi, sai aka ce ai gashi can ya riske shi, wato ya isa inda yake kenan. To Qurayshawa da yake Larabawa ne, Qur'ani da yarensu ya sauka, suna jin duk abin da ake faɗi, don haka sun gane ma'anar la ilaha illallah, ba su jahilce ta ba ko kaɗan. Wannan shi zai baka damar ka san dalilin da yasa suka tashi tsayin daka, domin duk wanda ke jin larabci in yaji an ce la ilaha illallah a halin yana bautar wani abu, to ba zai sake bacci ba, domin kamar a samu wani dan tawaye ne yazo ya tsaya gaban dagaci ko mai anguwa yace babu wani wanda zai sake mulkar mu a anguwan nan, da yake da dagaci ko da mai anguwa. Kana jin wannan kalma mai anguwa ko dagaci ya kamata ya dauke ta da sauki? Sai da haka Larabawa sun fahimci abin, dan haka sai suka gane abin nan babu wasa a ciki, wato wannan yaron yana nishin nan gaba za a daina bauta wa Lata da Uzza da Manata da Hubal, to wannan ko ba za ta yi ba. Shi yasa kaga Al-Qur'ani in ka karanta suratu Sad, Allah ya ta ba mu labarin irin maganganun da suke faɗi, a ja'ala al-alihata ilahan wahida, yanzu nan duk allolin nan ya maida su kwaya daya, inna hadha la shay'un ujab, wannan abun mamaki ne, ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah, mu a cikin addinan iyaye da kakanni da suka bar mu a kai ba mu taɓa jin irin wannan jawabin ba, in hadha illa shay'un yurad, kai wannan dai wata manufa ce ta araba mu da allolin mu. To kun ga wannan fa abin da ake so ka gane tukuna, waɗannan mutanen kasantuwar Qur'anin ya sauka da yaran su ne shi yasa suke fahimta abin. Shi yasa kaga Shehu Usman dan Fodio da yazo ya fara wa'azi a lokacin nan ana bauta wa sarkin kasar Gobir mai suna ainihin wato Yunfa ne na fata ne, menene sunan sarkin Shehu dan Fodio? Bawa Jangwarzo. Da Yunfa da na fata daga bayan su suka zo, na fata an gane wannan kanin shi wannan dan shi. Bawa Jangwarzo lokacin sujuda ake mishi sujuda irin wadda ake wa Allah, a ajabo shi a gaban shi, sai sarkin fada ya baka izini ka tashi. To wannan abin sai dan Fodio ya fahimci bauta ce ake wa sarki bawa Jangwarzo na Gobir. To dan Fodio in ya tashi zai fassara la ilaha illallah sai ya ce ba sarki sai Allah. To sai aka fara samun batarnaka tsakanin dan Fodio da sarkin Gobir, saboda yana cewa ba sarki sai Allah. To kaga wannan ke nuna irin kyakkyawar fahimta da kaifin basira da zurfin ilimi na Shehu dan Hodio. Shine asali dama idan kameran nan ka koma kanewa bauta ka zama me? Ka zama Allah. To haka fata cewa ba wata kamera da za a bauta sai Allah. Kace ma'anar la ilaha illallah kenan, yayi daidai. Dan haka la ilaha illallah babu sarki sai Allah. Sai bawa Jangwarzo hankalin shi ya tashi. To su kuma a wancan lokaci suna kiran waɗannan gumaka aliha ilahu, sai Allah ya ce to la ilaha illallah. To shi ne sai suka ga kai wannan abin yana da nauyi. Ba za ka yi mamaki irin ƙaunar da Abu Talib yake wa annabi ba, sallallahu alaihi wa sallam, ƙauna da Abu Talib yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko mahaifin annabi yake duniya Abdullahi, iyakar ƙaunar kenan. Domin idan dare ya yi Abu Talib ya fahimci kamar ko ya ji a jikin shi kamar wasu za su kawo hari su kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, sai je ɗauke shi daga inda yake kwance, sai kawo shi cikin ƴaƴan shi ya ajiye, sai ɗauki ɗaya cikin ƴaƴan shi sai mayar da shi inda annabi yake kwance sallallahu alaihi wa sallam. Malamai masu tarihi suka ce me yasa in ya ɗauki annabi ba zai bar shi haka ba, ba zai bar wurin haka ba? Wai kada waɗanda za su kawo farmakin su zo su gaba kowa, su taho cikin waɗancan masu yawa garin nema har su gano shi. Don haka ya sadaukar da nashi a matsayin a kashe nashi ɗin. Sannan ka saurari irin maganganun da yake faɗi, yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi dafina. Yace wallahi idan duk mutanen Makka za su taru ba zan basu su iso gare ka ba, sai dai in na bi an tayar mini da kai a cikin kabari, wato sai dai in na mutu. Haka kuma abin ya faru lokacin da ya fara fahimtar rayuwar annabi tana cikin hadari, sai ya zare takobi sai ya tasa shi gaba ya ce mu je duk inda za ka je. To da la'akar ya zauna a Ka'aba ko ya tsaya ne musu wa'azi, sai ya gaya wa kawun nashi, ka ji fa shi ma kawun ba ya musulunta ba ne, amma sai ya ce duk sanda za ka je ka faɗi saƙon ubangijinka ka faɗa mini. Sai ya zare takobi sai ya bi shi, sai ya je ya tsaya a gefe ya ce to a ci gaba da faɗa musu. Sai ya kawo wata hikima ya ce tunda dai ba a taru a kan ƙin abin ba, mu ba ma so, wasu suna so to a faɗa don waɗanda suke so, mu kuma da ba ma so mu haƙura. Wannan irin ƙaunar da Abu Talibin yake nuna a annabi sallallahu alaihi wa sallam, kaga ta kai yayi kara ya faɗi la ilaha illallah ai, amma bai taɓa iyawa ba, bai taɓa iyawa ba ya faɗa ko da ƙwaya ɗaya. Yau sai gashi yana cikin gargaran mutuwa, annabi yana lallashin shi, kawu ka ce la ilaha illallah, sai ɗaga kai sai dubi annabi sai ce kai haƙuri da abin da sauƙi da na iya faɗi, amma ba sauƙi, ka daure ka faɗa in ka mutu ranar lahira in ce kawu na ya cika da la ilaha illallah, sai ce kai haƙuri ba zai yiwu in faɗa ba, saboda in na faɗi zan bar wasu Aliyu da su Safiya abin kunya cewa babansu ya yi gajan haƙuri ya zo mutuwa sai da ya faɗi la ilaha illallah. Wato duk wannan da yake nuna maka
sun san ma'anarta in fa ka fada to ba sauranka hada Allah da wani to shi kuma balarabe bai kariya ba ya fada ya saba a gwamnatin farko ya tsaya a kai shi daya ya ce la ilaha illallah gobe kuma ya koma yana bautar gunki sai ce a dan haka dai ba zai fada ba ba zai fada ba dan bai gamsu ba to idan kuma ya fada idan za a kashe akan haka sai dai a kashe shi ba zai janye ta ba yasa kaga Abdurrahman ai Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da ya fadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sai mahaifiyar shi tace idan bai kafirce wa la ilaha illallah ba za ta daina cin abinci hatta mutu dan ta yi mishi abin kunya a tarihi ya lallashe ta sai ce innaki ci gaba da cin abinci amma la ilaha illallah ba zan janye ta ba tace zan mutu fa zan maka abin kunya in ce ya hakuri ki ci abincinki kawai kwana daya biyu wannan uku ta ga za ta mutu da gaske ba zai janye ta ba to haka balarabe yake ina fata an gane haka balarabe yake ku duba Saddam ya yarda an rataye shi amma bai faɗi ina ne ya ajiye wannan butoci na biological anthrax ba ina ne ya ajiye waɗannan makamai da suka bashi bai yarda ya faɗi ba balarabe yake in har ka ga balarabe na ja da baya to rayuwar shi ta gurɓace amma in dai balarabe ne na asali to a ƙarƙashin wannan jama'a Quraishawa yayin da suka gano ma'anar la ilaha illallah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa gare ta fa kanat awwalu khutwatin salakatha hiya tahadduth ila ammihi abi talib to matakin farko sai suka ce aje ayi magana da babban shi Abu Talib dan a lokacin mahaifin shi ya rasu dai kamar yadda tarihi ya nuna kakan shi dake rike da shi Abu Muttalib ya rasu yanzu wanda ke majibincin al'amarin shi shine dattijo Abu Talib shi kuma Abu Talib a matsayin dagaci yake na ainihin anguwar da suke sai suka ce to abinda za a yi aje ayi magana da kawun shi Abu Talib للسعي لإيقافه أن سب آلهتهم سبود أيق وقلن سيد شيد غزاج اللولنس وتبليل آبائهم دكومتش وإيا ينسو دكاك النس بتتوني وأجي أجي وقاونش لن ناك فإرم ونن كراتو ديك باما جندادي ونن إرم وأزينا چوا اللولن مشرميني إيا يمكما أكام قتاسك متتو ونن كراتو بم يددشيبا قال الزهري وابن إسحاق الامام الزهري ده ابن اسحاق suka ce falamma bada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qaumahu bil islam lokacin da manzon Allah ya fito da al'ummar shi da musulunci bada shi da ya bayyana wato lokacin da ya bayyana addinin musulunci wasada'a bihi ya tunkari mutanen shi da musulunci kama amarahullah kamar yadda Allah ya umarce shi da yace fasda bima tu'mar a lokacin da annabi ya fito karara game da addinin musulunci lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yaruddu alayhi mutanen shi basu nisance shi ba basu ce a watse ba basu ce ainihin wato ai mishi raddi ba a lokacin da ya fara bayyana addinin musulunci hatta zakara alihatuhum har sai da ya fara magana allolinsu wa abaha ya fara aibanta su kun san da farko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fara da tattaunawa ne da su dangane da yi musu sharhin alheran addinin musulunci to a lokacin nan babu wani abu wanda suka tayar na kayar baya cewa a nisance shi cewa kaza amma daga lokacin da ya fara magana akan allolinsu yana bayyana aibin da ke tattare da allolinsu to a lokacin ne mas'ala ta fara bayyana ta fara kamari yace wa kan sanata arba wannan ya faru a shekara ta hudu ne ma'ana shekara ta hudu bayan fara wa'azi kenan in ka duba lokacin kenan yana shekara 44 to kaga lokacin yake da gafi a jikin shi da lafiya da karfi sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma fa'ala zalika a'zamuhu yayin da annabi ya fara aikata haka shine yayin da ya fara fadin cewa gumaka ba a bauta musu sai Allah to sai suka fara girmama wato suka fara daukan abin da zafi shine ta'zim din anan izamu shay wato sai suka fara daukan abubuwa da zafi wanakaruhu, kuma suka fara mishi musu, wa ajma'u khilafahu, sannan suka tattaru akan asaba mishi, wa adawatahu, da kuma ka hada kai gaba daya akan a nuna mai kiyayya. Illa man asima Allahu ta'ala minhum bil islam, sai dai waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsare su da addinin musulunci. Wahum qalilun, malam yake wahum qalilun, yace su kuma yan kadan ne. Mustakhifun, waɗanda ainihin wato suke a cikin tsoro. To amma a hakikanin al'amari, kamar yadda za mu zo mu ji, asali nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama adawa ta faru daga bakaken Quraishawa ne, waɗanda suke da mugun abu a zuciyarsu. Akwai wasu waɗanda gaskiya saboda Allah sai zumunci na jini sai ya ɗauke su, sai suka mai da abin cewa to ai wannan ɗan gidanmu ne, ko me ma ya zo da shi, don menene za mu yarda mu sarar da shi a wulakanta shi. To akwai waɗanda suka fara nuna haka, ba su musulunta ba, amma kuma ba su amintu da a nuna wa annabi kiyayya a haɗe mishi kai ba. Kamar yadda za mu zo wani lokaci za mu ji wani tarihi da al'amari ya kamari, sun taɓa ɗaukar shawarar cewa a daina magana da annabi sallallahu alaihi wasallama da dangin shi, a daina siya, a daina siyar musu, a daina aura, a daina auratan musu, wanda duk ya ba su ɗa ya kwace, duk in suka zo neman aure kar a ba su, in ma ka aura daga dangin su a sakan musu, aka juya musu baya. A wannan lokaci za ka yi mamaki matasan da suka yi kokarin lalata wannan haɗin kan da aka yi na zalunci ba musulmi ba ne. Wannan ya ce amma saboda Allah mutanen nan kowa yana yin abin da yake so a garin nan, su sun ce za su yi abin da suke so, sai a haɗe musu kai a ce a daina magana da su, a daina kaza, har ta kai an kore su bayan gari, in dare ana jin mata da yara suna kukan yunwa, idan ka je ka same su suna cin ganye. Gaskiya sai wannan matashi ya ce ba zai yarda ba, sai abokin shi ya ce to kai kai asuwa, kana yaro da kai kace ba za ka yarda ba, manyan gari sun yi kaza. Ya ce a kai dai in ka yarda a samo mana na uku. Sai ya ce ni na yarda da abin da ka faɗi. Ya ce to a lalubi na uku, kafin tafiya ce tafiya a cikin wannan yinin sai ga su sun zama su biyar. Sai suka ce to illa asar ta yi a Ka'aba, manyan gari suna zaune suna shan giya a gaban Ka'aba, a je a yi musu wannan tawayen. To kaga asalin waɗanda suka yi wannan tawayen gaba ɗayansu cikinsu babu musulmi. Saboda haka haƙiƙa kiyayya da aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo daga baƙaƙen miyagun Qurayshawa ne. Amma wasu suna nan ba su musulunta ba, amma ba su yarda sun shiga cikin wannan ainihin tarayya ta haɗin kai ba. Wa hadiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ammuhu Abu Talib, kawun annabi mai suna Abu Talib sai ya rinka lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana lallashin shi. To kai wannan ɗanawa sai kai haƙuri, mutanen nan sun haɗe mana kai sun ce kaza, sun ce kaza, sun ce kaza, ba ka ganin za ka sassauta irin wannan wa'azin naka don su bar mu zauna lafiya a garin nan? Shine irin lallashin da yake mishi, amma ba inkari yake mishi ba, ai gashi nan za ka jawo mini bala'i, ai gashi nan kaza, a'a. Shi yasa malam ya amfani da kalmar hadiba, wato sai ya rinka lallashin shi, yana nuna mishi da ka bi sannu-sannu don mu zauna lafiya da mutanen nan ma. Famana'ahu wa qama dunahu wa mada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, amma fa duk da haka famana'ahu, shi Abu Talib din sai ya rinka kare annabi. Mana'ahu ba wai mana'ahu anid da'awa ba, a'a ya hana a iso gare shi. Wa qama dunahu, kuma ya tsaya tsakanin shi da duk wani wanda zai zo don cutar da shi. Wa mada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala amrillahi, sai manzon Allah ya ci gaba a bisa umarnin Allah da al'amarin Allah. Muzhiran li amrihi, yana mai bayyana al'amarin Allah. La yarudduhu shay'un, babu abin da ke hana shi, ya ci gaba da wa'azin shi. Duk waɗannan maganganu da barazana da Abu Talib bai dame shi ba. Falamma ra'at quraishun anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la ya'tibuhum min shay'in, ko ankaruhu alaihi, to yayin da fa su quraishawa suka ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu da ke mishi barazana game da wannan abin da ya sa gaba a kai, to sai suka fara mishi musu min firaqihi, akan cewa to fa yanzu suna inkari ga shi Abu Talib akan to za su rabu da su, wato barazanar su bata aiki ba, lallashin Abu Talib bai aiki ba, sai ya ci gaba. To da Qurayshawa suka ga irin wannan dabi'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai suka fara fada, suka fara inkari ga shi Abu Talib akan za su rabu da su, wato za a yanke alaka fa. Ina fata an gane. Wa'iba alihatahu, da kuma aibanta gumakansu da yake. Wara'au, suka ga cewa anna ammahu Aba Talibin qad hadaba ko alaihi, suka ga cewa to ai kawun shi Abu Talib ya lallashe shi amma yaki. Wa qama dunahu, tare da ya lallashe shi yaki sai kuma ya tsaya yana kare shi. Walam yuslimhu lahum, ya kiya mika shi gare su. Don kamar yadda wasu malaman tarihi suka faɗi, suka zo suka ce mishi to mun lura ka jarabtu da son yaron nan ne, za mu samo ƴaƴaye kyawawa masu lafiya fiye da shi, za mu baka guda 100 ka ba mu shi mu je mu kashe, tunda dai ƴaƴa kake so. Sai ce lallai Qurayshawa kun mai da niwawa, in ba ku nawa ku kashe, ku bani naku in ciyar muku da su, in suka girma kowa ya gudu gidan uban shi, shikenan yanzu ba haka ne zai faru mana. Akwai yaron da zai girma ne ba zai nemi ina gidan uban shi yake, ni kuma kun kashe nawa. Yace ku to da yake ya sallama shi, masha rijalun min ashrafihim ila abi talib, sai aka samu wasu manya-manya daga cikin Qurayshawa sai suka tafi zuwa ga Abu Talib. Fa qalu, suka ce ya Aba Talib, ya kai Abu Talib, inna ibn akhika qad sabba alihatana, dan uwannan naka ya zagi allolinmu, wa abadinana, ya aibanta addininmu, wa saffaha ahlamana, ya wawantar da tunaninmu, ya ce mu wawaye ne, tunaninmu mu wawayen mutane ne, muna bautar dutse, wa ballala aba'ana, ya ce iyayenmu batattu ne. Fa in lam takuffahu fa imma an takuffahu, ko dai ka hana shi ka kare shi daga irin wannan jawabi na shi, wa imma an tukhalliya baina wa bainahu, ko kuma ka fita tsakaninmu da shi, mu zamu maganin shi, ka fita cikin maganan nan ka banmu da shi. Fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilafihi, domin kai ma kana kan irin abin da muke a kai wanda yake sabanin shi ne, ma'ana da mu da kai duk addinin mu daya, dan haka an zagi allolin nan namu hadda kai, to me yasa ka tsaya mishi? Fa nakfikahu, zamu isar maka game da shi, zamu maka maganin shi, kai ma in ka rasa yadda zaka yi ne, mu ka fita kawai cikin matsala ka ban mana shi. Fa qala lahum Abu Talib, sai Abu Talib ya faɗa musu qaulan, wata magana raqiqan, wadda take mai laushi. Wa raddahum raddan jamila, ya komar da su komawa ta tausasawa. Wato kun ga daga cikin shiriya da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine tashi a hannun waɗannan dattawa. Idan kana yaro ka tashi a hannun dattawa kana hikima. Wato wannan dattijan yanzu ya fahimci mutanen nan ba zai yi a yi musu ƙayar baya ba, kuma shi ma wannan dannawa ba zai yi in yi mishi hayaniya ba. Don haka ku duba, in suka zo ya faɗa musu magana mai taushi a rabu lafiya. In ya je wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai magana mai taushi, nan ma a rabu lafiya. Wato shi ya zama dai yana tsaka mai wuya, amma baya bi da ƙarfi. Can ya faɗa wa Annabi kalmomi na lallashi, nan kuma ya faɗa musu magana mai taushi, sai suka ainihin ji daɗi. Fansarafu anhu, sai suka tafi. Me kuke tunani? Da a lokacin ya zazzage su, ya ɗauko wata adda ya biyo su a guje, ai shi kenan sun samu dalilin da za su je su shiryo su afko mishi. Amma ya faɗa musu kalmomi masu laushi, ya buga musu misalai, ya ja hankalinsu, shi kenan sai suka tashi suka tafi. To jama'a, kun ji wannan ɓangare na wannan tarihi, kun ji matakin farko kenan. Matakin farko shi ne Annabi ya fara bayyana da'awa sallallahu alaihi wa sallam, sai suka ɗauka abin shirme ne a bar shi zai watse, da sai ga abin da gaske ne sai suka kwantar da hankalinsu. Saboda me? Saboda a lokacin nan yana yin wa'azi ne wanda duk suna jin daɗi. To da tafiya ta tafiya ya fara magana akan gumakansu da al'amuransu, a lokacin ne kuma sai suka ga cewa to lallai su tafi su kai ƙarar shi zuwa ga babanshi. shine marikin shi. To da suka kai kara kun ji abin da ya faru, to malam zai ce mana mu tsaya anan mu dan yi nazarin waɗannan abubuwan dan mu ga wannan ilimi zamu iya dauka a ciki. Naqifu inda hadha al-maqta min as-sirah an-nabawiyyah, mu tsaya a wannan gaba ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladhi yumathilu bidayat al-muwajaha, wanda wannan bangaren na tarihin shi ke bayyana mana farkon gaba da gaba fito na fito bainar rasuli sallallahu alaihi wa sallama wal kufari min quraish, tsakanin manzo Muhammad da kafiran Quraishawa. Wa nalhazu ma yali, malan yace in muka tsaya anan to zamu lura da wasu darussa kamar haka ga su masu zuwa. Ko kun fahimta jama'a? Haka ake, wato shi annabi sallallahu alaihi wa sallama inda zai tsaya a tsaye ka kalle shi a ce kai sahabi ne, to komai nashi in ka kalla a jikin shi sai ya zama abun koyi. Da zai yi tafiya, yana fara tafiya sai kaga abun koyi. Shi kadai ne Allah ya aje mana haka, yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira, wanda duk ya ambaton Allah da yawa ya yadda da Allah yake fatan yayi kyakkyawar haduwa, to annabi shine babban abun koyin shi na gari sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka sahabbai komai suka ga yayi sai su komai ba sa bambancewa. Walima wani tela ya kira irin liyafa haka, ya kira annabi ya shirya mishi abinci, sai ya sa aka yi wani fate na kabewa aka zuba nama a ciki. Anas ya ce da aka kawo fatan kabewan nan sai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bibiyar kabewa yana ɗiba yana ci, sai na fahimci annabi na son kabewa kenan. Yace tun daga ran nan ni ma sai na ji ina son kabewa. To shikenan Anas yace sai ya tafi kasuwa sai ya siyo kabewa, a zo a yayyanka ta sai a dafa mishi a barshi ya ci. Nan taba shi yace mai gidana na so shine ni ma nake so. Dalilin da yasa suke ce mishi Abu Hamza kenan, baban kabewa. Kaumar manzon Allah ce ta kai shi cin kabewa sallallahu alaihi wa sallam. To shine malamai suka ce duk abin da aka ce maka manzon Allah na kauna, kai ma ka ji kana kauna abu. To Badruddin al-Aini da yazo kan wannan hadisi a sharhin Bukhari Umdat al-Qari sai ya ce yanzu ana ce maka annabi na son kabewa saboda wannan hadisi, sai kai kuma kace ni kuma ba na son ta, yace ka fita musulunci. Ma'ana kaunar manzon Allah addini ce. To kaunar abin da annabi ke kauna addini ne. Dan haka annabi na kaunar Khadija, kai ma ka kaunaci Khadija. Annabi na kaunar Fatima, kai ma ka kaunaci Fatima. Annabi na kaunar Aisha, kai ma ka kaunace ta. Annabi na kaunar Abubakar, kai ma ka kaunaci Abubakar. Annabi baya son Abu Jahal, kai ma kada ka so Abu Jahal. Ma'ana soyayyarka za ta zama mu'allaqa, soyayya ce da abin da yake so ka so, abin da baya so baka so sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To malam yake cewa أن قريشا أولا أن قريشا في البداية سالمت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تتعرب له. قريشا أما تاكين فرقو سنزونا لا سيادة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفات ومشوة، لكنه لما تحدث عن الإلهية والتوحيد سيدي دي فار مغانا أكام بوتر الله دا كأيت الله دا بوتاه ونبذ كل ما يخالف ذلك duk abin da ya saba wa Allah, ya saba wa tauhidi. Huna barazatil muwajaha, to anan ne fito na fito sai ta bayyana. Lamma nala mimma abudatihi, yayin da ya fara magana dangane da abubuwan da suke bautawa. Arafu ma'ana da'awatihi, to sai suka gane ma'anar da'awar shi. Wa adraku anna hadha ad-din, suka gano cewa shi wannan addini yu'ni awwalan at-tauhid, yana bada muhimmanci da farko da tauhidi ne. Inaya ana ya yu'ni, ina fata an gane, inayatan yu'ni awwalan at-tauhid, wannan addini yana bada kula, yana bada inaya, yana bada muhimmanci da farko akan tauhidi. Qabla kulli shay'in, kafin komai. وأنه يقتضي أن القلب يتجه إلى الله كما وَنَّنْ الدِّينِ يَنَا هُكُنْ تَجِوَا زُوْجِيَا تَفُسْكَنْ تَعَلَّ وَالْجَوَارِحُ تَتَّجِهُ إِلَى اللَّهِ قَبُوا إِمَا سُفُسْكَنْ تَعَلَّ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شِيكَ دَبِدَ أَبُوْ كِنْتَ عَلَيَّ كَرْكَ مَكَلَ الزُوْجِيَا رَكَ أَجِكِمْ وَنِي saboda shi ne shehi ko shi ne wali kada gabaka talankwasu ga wani saboda shi ne wali sai dai Allah zuciyarka ta makalu da Allah shi kadai yasa an kuntuna tarihin da muka kawo na annabi Ibrahim da matar shi lokacin da aka zo aka kama ta aka tafi da ita ba ihu ta rinka cewa wayyo Ibrahim wayyo Ibrahim ba Allah ta kira da ta kira ya Allah Allah din ku sai ya jita dama Qur'ani yace amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma Allah akwai wani abun bautawa bayan Allah babu to duk sanda ka shiga kunci da larura ka kiraye Allah kun tuna abinda muka fara fadi a jiya lokacin da annabi Yunusa ya gudu hijira ba tare da Allah ya mai izini ba yayi wa'azi ne sai mutanen garin gaba ɗaya sai suka yi taro suka hada kai suka ce kada wanda ya bi ka san wannan abin akwai takeici turan taro suka yi suka ce kada wanda ya bi ba za a yi fada da shi ba amma ba wanda zai bi shi to sai ya ji tsoro saboda yana tunanin to in aka kai wannan halin to azaba za ta zo to bari in gudu ta zo ta same su su kadai ba ruwa na ya gudu sai je shiga jirgin ruwa ana cikin tafiya jirgin ruwa a tsakiyar teku sai ya kage an bar gaba ba a kai wata gaba ba a tsakiya sai suka ce to a cikin jirgin nan akwai wani bawa da ya gudo daga ubangijin shi dan haka ya fadi kanshi mu jirfa shi mu tsira shikenan kowa ya jingungungo sai aka ce to za a yi ƙuri'a aka zo aka yi ƙuri'a sai ta fado kan annabi Yunusa sai ta ga kai wannan mutumin kirki ne bari a sake yi akwai kuskure dai aka sake ta sake faduwa aka sake to kai bawan Allah sai ka hakura yace gaskiya ne na gudo daga wurin ubangiji na bai mini izini ba suka dauke sai suka jefa shi da suka jefa shi sai kifi ya hade shi to me ya rinka yi a lokacin Allah yace wa laula أنه كان من المصبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون بعد أن تسبيه ديكي با بعضنا أتكين كيفين خزوا تاشن الكيامة تعمى من يرنك أي سي الله يجي وظنوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu minal zalimin Allah yace ku tuna zannun lakabin shi ma sai koma ana addressing din shi da kifi nun din shine kifi ku tuna ma'abocin kifi shine annabi Musa idza haba mughadiban da ya gudu hijira cikin fushi da bacin rai fa zanna an lan naqdir alayhi wai yana zatan ba mu da iko akan shi shikenan fanada fi dhulumat yana cikin teku cikin kifi kaga duhu akan duhu dan haka Allah yace cikin duhwai sai ya rinka kiran Allah yana la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin annabi yace babu wani wanda zai shiga bacin rai ko damuwa ko bakin ciki ya rinka yin wannan addu'ar sai Allah ya yi mishi wannan damuwa kowace iri ce sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan zikirorin jama'a ya kamata kowa ya rike su ba su da wahala wuni guda in da ko ka zauna kana ta yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah duk halin da ka shiga na kunci Allah zai yaye maka rashin lafiya ce a mara lafiya kake da shi a matarka ce take da tsohon ciki kake tarabbin ya za a yi ta haihu in ta haihu ina za ka samu ragon suna in ta yi kaza 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 a al'amura ne na basussuka suka dame ka rikici ne ya dame ka na gidan ha, notice aka baka a shago, maganganu ga sunan na wahalhalu da mutane suke ciki. To Allah ya ce shi yake yaye bakin ciki kuma ya dawo ya dora ka a inda baka tunani. To kuma ku duba jama'a, duk duniya mu kadai muke da Qur'ani, duk wanda ba musulmi ba ya bashi da Qur'ani, kuma duk wanda ba musulmi ba ba shi da wani littafi mai tsarki. Menene mai tsarki? Shine wanda an tabbatar da cewa duk abin da ke ciki daga Allah ne. A yau duk littafin da kaje ka zauna da malaman littafin, su da kansu za su ce eh, shekara 100 kaza da ta wuce manyan mu suka ga ya dace su zauna su rubuta waɗannan abubuwan dan dai su samar mana da abubuwan da zamu rinka yi nan gaba. Ba musulmin da zai ce maka shekara 100 kaza da ta wuce manyan mu suka zauna suka yi haka, sai zai ce shekara 100 kaza da ta wuce Allah ya saukar da shi daga sama. Ina fata an gane. Idan kun fahimci wannan da kyau jama'a, wannan Qur'ani yana cike da addu'o'i, wannan sunna tana cike da addu'o'i, to waɗannan irin halaye Allah maɗaukakin sarki yana yaye wa bawan Allah da gwargwadon yadda yake yawaita zikiri. Dan haka annabi ya ce la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, harshenka kar ka bari ya bushe kai ta ambaton Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce maki mu. Dan haka jama'a kun ji waɗannan mutane Qurayshawa suka fahimci cewa addinin musulunci fa tauhidi yake kira, kuma yana nufin zuciya ta manta da kowa ta dawo ga Allah, gaɓoɓi su daina lankwasuwa ga kowa su lankwasu ga Allah. Fahum, dan haka su waɗannan mutane Qurayshawa fahimuddina, sun fahimci addinin ne fa, wa aradu, sannan suka zo suna karo da shi. Kar ka ɗauka ba su fahimce shi ba, sai da suka fahimce shi tsaf, sannan sai suka zo suka fara faɗa da shi. Walil asaf, malam yace kaico, abin takeici, abin bakin ciki, annana najidu fil ummatil islamiyya man lam yafham ba'du ma'na hadha ad-din. Abin takeici, har yau a musulunci zaka ga wani an haife shi a musulunci amma har yanzu bai fahimci ma'ana addinin ba. Akwai su da yawa, sai ka ganshi yana musulunci da matsala ta same shi sai ya tafi wurin dan tsubbu. Yana musulunci da matsala ta same shi sai ya tafi wurin boka, ma'ana bai fahimci addini fa irin fahimtar da Quraysha suka yi ba. Don su Quraysha sun fahimci, idan har muka bi addinin nan to ba sauran tsubbu, ba sauran boka, ba sauran shirka. To su kuma sun yanke shawara ba za su daina waɗannan abubuwa ba, don haka sai suka ga ba zai yiwu kana musulunci kana waɗannan abubuwan ba. To don haka tun farko sai suka ƙi musulunta. Amma yau ga musulmi za ka same shi a cikin wannan addini amma har yanzu bai fahimci saƙon da addinin ya zo da shi ba. Fa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah sabahan wa masa'a, safe da yamma za ka ji yana la ilaha illa Allah, wa ma'a zalika yatufu ala al-qabri, amma sai ka je ka same shi yana kewaye kabari kamar yadda ake kewaye Ka'aba. Duk duniya ba inda ake wa tawafi jama'a in ba ɗakin Ka'aba ba. Ɗakin Ka'abar ma da ake fa cibiya ce kadai da Allah ya ajiye, ba ita ake wa ba, Allah ake wa. Ko kun fahimta jama'a? Sujuda da ake a gaban Ka'aba ba ita ake wa ba, Allah ake wa. Saboda tun addinin annabawa haka al'amarin yake, dole ne a fuskantar da kai ina ne za ku fuskanta a matsayin inda ibada ku za ta miƙe zuwa ga Allah. To wannan Ka'aba ba ita musulmi suke bautawa ba, amma Allah suke bautawa, kuma Allah ne ya ce a yi bautar a wannan gurin. A ƙarƙashin wannan, wa yatawassalu bi waliyin, sai ka ga yana tawassuli da wani waliyi, ya ce dan girman shehuwa ne, dan girman waliyuwa na kai min kaza, aw yad'u ghayra Allah, ko kuma yana kiran wani wanda ba Allah ba, sai gabzatin tibe sai ya ce wani, ko ya ce shehuwa ne, ko sayyidi wani ka kawo mana dauki. Amma fa ga la ilaha illallah yana fadi, aw yarju aw yakhafu ghayra Allah subhanahu wa ta'ala, ko kaga yana fatar wani abu ko yana tsoron wani abu daga wani wanda ba Allah ba, abinda kuma Allah kadai yake iya yi. Ko kun fahimta? Malam yace qawluhu yatanaqadu ma'a fi'lihi, kaga maganar shi ta la ilaha illallah tana warware, tana da tufka da warwara tare da aikin da yake yi. domin la ilaha illallah ba ta yadda da kowa ba sai Allah shi kuma yana fadin ta amma ya yadda da hada Allah da wasu walau qila lahu inna kufara quraish a'rafu minka da za a ce da shi kaga fa kafiran quraishawa sun fi ka sanin Allah faqad adraku ma'ana la ilaha illallah kaga sun gane ma'anar la ilaha illallah dan haka suka kiyarda su fade ta dan sun san an fade ta ba a hada ta da kowa wa anta ba'du lam tudrik ma'anaha kai kuma har yanzu baka fahimci ma'anar ta ba an fahimci wannan la nafara ashaddan nufur da kaga yayi musu matsanancin musu yace dan me za ku ce kafiran quraishawa sun fi ni fahimtar la ilaha illallah amma abinda ake nufi ka natsu da kyau ka gane su fa sun ki fadatta ne saboda sun fahimci in an fade ta to ba a hada Allah da wani su kuma ba zai yiwu su zauna sai suna hada Allah da wani ba sai su ga to bai kamata su fada su saba ba dan haka gwamnati su tsaya kaifi daya to shi kuma yanzu ya yadda ya fada amma kuma yana hada Allah da wani kaga sun fi shi fahimtar ma'anarta dan haka sai ga to ba zai wuce wa kansa tufka da warwara ba shi kuma sai ya fade ta yana tufka da warwara dan haka jama'a kun ga wannan gaba ta tarihi abinda take nuna mana kenan saniyan abu na biyu da muke tsara fahimta a wannan bangaren na tarihi man ladhi dafa hadha aljam'u ila min quraish ila rafd da'wati muhammad sallallahu alaihi wasallam menene ya tunkudo irin wannan taron dangi na quraishawa su yi watsi da da'awa annab muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce gari an hadu akan aki abin da manzon Allah ya zo da shi gaba daya ai ya kamata kai tunani game da wannan ko sai ce yaqulu ta'ala ga abin da Allah madaukakin sarki ke cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati cewa suka yi gaskiyar al'amari mu mun samu iyayenmu da kakanninmu al'umma daya ce kansu a hade wa inna ala asarihim muhtaduna mu kuma za mu ci gaba da bin wannan tafarki nasu wannan gurbi nasu wannan shari'a ta su kun ji dalili na farko da suka kawo mun samu iyayenmu da kakanninmu suna bin wannan hanya ta bautar gunki to idan muka bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na daya tukuna a tsakaninmu za a samu sabani dan wasu za su ki wasu za su bi na biyu kuma in muka hada kai gaba daya muka bi shi to mun saba wa iyayenmu kenan yanzu mun yadda iyayenmu ba daidai suke ba sai Allah ya ce wa kadhalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhir babu wani mai gargadi ko wa'azi da muka aiko a wata alqarya illa qala mutrafuha sai mabarnatan wannan gari sun fadi cewa inna wajadna aba'ana ala ummati mun samu ainihin wato iyaye da kakanni al'umma daya ce kansu a hade wa inna ala asarihim muqtaduna kuma za mu ci gaba da bin hanyar da suke bi muna kwaikwayen su kenan wannan magana farko Allah madaukakin sarki na ba mu labarin abin da yasa quraisha suka kidin addinin musulunci kenan wai kar su saba wa hanyar iyaye da kakanni wai kar ya zama sun ce iyayensu da kakanni sun bata dan haka suka siffanta su da cewa muhtaduna shiryayyu ne akan shiriya su to bangare na biyu kuma aya ta biyu ita kuma abin take nunawa hakuri take baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ka kwantar da hankalinka kai hakuri duk wani manzo da muka aiko kafin ka sai da aka fada mishi irin wannan maganar a kowane gari ne to haka kai ma mai wa'azi a yanzu haka kai ma mai saurare a yanzu duk lokacin da zaka yi kokarin gyara ga wasu mutane sai an fada maka irin wannan domin idda akuyar gaba ta sharuwa nan ta baya take bi ta sha ko kun fahimta shi yasa a wani wuri Allah yake cewa atawasau bihi bal hum qaumun tawu waɗannan mutane wasiya suke wa junansu ne waɗancan abin da za su faɗi sai ka ji waɗannan ma sun faɗi abin da waɗannan za su faɗi sai ka ji ka ji wata kalma da bushe ta ɗayi lokacin da aka yi musu September 11th kalmar da ya faɗi sai ta zama mutabiqa ta yi daidai wa daida da irin kalmar da Fir'auna yake faɗi menene bushe yake faɗi yake cewa suna da gwarazan sojoji suna da matasa daga cikin sojoji suna da kaza suna da kaza suna da kaza waɗannan kalmomin da ya faɗi ba su sha bamban da irin kalmomin da Fir'auna ya gaya wa annabi Musa ba amma annabi Musa sai ya nuna shi dama madogaran shi ba kan shi bane da Allah ya dogara. To sai kaga abin shin wasiya ce na da suka wa na yanzu, sai Allah ya ce a'a bata ce, in mutum ya bata haka yake ba sai an yi wasiya ba. Ka duba manoma yadda suke noma a ƙasar nan suke noma, in ka tafi ko ina a duniya sai ga haka ake yi. To abin da zaka ce manoman da ke ƙasar China da manoman da ke ƙasar Najeriya yaushe suka haɗu da juna suka haɗa baki akan ga yadda ake noma? Babu. To ka zama da alheri kenan noma, to haka sharri ma. Abin da zaka ji waɗancan ke faɗi haka zaka ji na wannan zamanin suke faɗi. Kuma sai Allah ya ce wa annabi duk manzanni da suka zo haka suka yi fama da wannan gwagwarmaya. Annabi Nuhu haka ya fama, annabi Shu'aib haka ya fama, annabi Musa haka ya fama, kai ma haka za ka yi. To wannan haƙurtawa ce Allah yake wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata an gane. Malam yake cewa innahu taqlidul aba, wannan matsala ita ce matsalar kwaikwayon iyayen da ba a kan shirya suke ba. Wa hadhihi mushkilatun kabira, malam yace wannan matsala ce babba. La tazalu uqbatan, bata gushe ba har yanzu wannan matsala ita ce cikas, ita ce uquba. Tata'arradu ko ta'taridu fi tariqi ba'dil nas, wadda take bujirowa hanyar wasu mutane. Har yanzu wannan irin ainihin wato cikas shine yake jawo mutane da yawa matsala wajen bin addini. Da ka taba san ce yanzu in muka bi abin da kake fadi kenan iyayenmu kana nufin sun bata? Fir'aun sai ce me fama balul qurunil ula, yanzu annabi Musa idan mun yadda mun bi ka, to al'ummomi da suka gabata iyaye da kakanni su kuma menene matsayinsu? Kana nufin suna wuta? Sai ce ilmuha inda rabbi la yadillu rabbi wala yansu, ubangijina shi ya san matsayinsu, ubangijina ba zai taɓa ɓata ba kuma ba zai taɓa mantuwa akan duk halin da suke ciki ba, amma ni dai bar sani ba. To haka yanzu ka zo kana wa'azi, yanzu wannan abin da kake faɗi mu bi, kana nufin iyayenmu da kakanninmu da ɓatattu ne? Kana nufin malamanmu da ba su da ilimi? Sai ka ce a'a, Allah shi ya san halin da suke ciki, amma ni dai yanzu sako ne ga shi wanda na fahimta nake isar muku. Shikenan, domin in ka ba da ansa akan waccan magana ko me ka ce, to sai ya zama shubha. In ka ce a iyayenku ɓatattu ne, mana malamanku jahilai ne, sai ce a iyayen namu? To jama'a kun ji fa, malaman namu? Ka ce a iyayenku akan shiriya suke, malamanku kuma masana ne, sai ce to ka danmu akan abin da suka dora mu mana. Dan haka sai kai ta annabi Musa ka ce Allah shi ya san a halin da suke ciki, amma mu yanzu ne namu. Ina fata an gane. Sannan Allah madaukakin sarki yana da hikima. Allah baya tambayar al'ummar da suka gabata dangane da addinin al'ummar da za su biyo baya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tus'aluna amma kanu ya'malun. Al'umma ta gabata ta gabata, shikenan kai ka san cewa iyayenka musulmi ne, eh, duk sanda ka tashi musu addu'a Allah ya ji kansu. To wani ya yana magana cewa kaza shirka ne, kaza shirka ne, kaza shirka ne, baka da dalilin da zaka ce to ai iyayenmu kake nufi, a yanzu kenan kana nufin iyayenka sun yi shirka? Kai dai abin da ka sani musulmi ne, ci gaba da musu addu'a musulmi ne. To wani ya zo ne maka wa'azi, sai ka ji wa'azin ya yi karo da abin da iyayenka suke a kai, ba daidai ba ne ka ce to iyayena kuma fa? To yanzu kana tuhumar su ne dama, tun da ba tuhumar su kake ba, abin da ya dora ka akai daidai ne kawai, sai ka bi. Ina fata an gano. Saboda haka abin da malam yake cewa wannan matsala har yanzu bata gushe ba, ta ataridu fi tariqi ba'dun nas, tana shigowa hanyar wasu mutane. Tahulu duna tarkihi ma huwa alayhi min al-khata, wadda irin wannan tunanin sai kaga yana hana mutum barin kuskuren da yake akai. Inna ba'dan nasi yatalaqa dinahu wirasatan an abihi duna tafkirin, wani daga cikin mutane sai kaga wajen addinin shi ya maida addini gado ne daga mahaifin shi ba tare da ya tsaya yayi tunani ba. ko kun gane jama'a wato abubuwa fa irin waɗannan ba sa lazimta sai ka ce naka uban da ya rasu ko ya gabata batacce ne sannan zaka bi abin da yake daidai yanzu a'a yanzu misali sardauna ake cewa namiji uban yan boko to yau sai ga bayan sardauna an samu wani tarho wanda sardauna bai san shi ba kuma yan boko suka samar da shi yanzu daidai ne dan boko ya ce ba zai amfani da GSM ba saboda GSM digital technology ne sardauna ko ya mutu ne lokacin ana amfani da waya analog sai dan boko ya ce to yanzu in fa na yadda da wannan waya na ce sardauna bai iya boko kenan ba ya kamata ka yi wannan tunanin bai kamata ba to haka mahaifinka ya mutu yana sallah yana azumi ya yi aikin hajji to musulmi ne yau sai aka zo sai aka faɗi wani kuskure kai da kake a kai to ba daidai bane ka ce to ai babana haka yake kana nufin babana ya mutu yana kuskure a'a kar ka sako wannan tunanin yanzu kai kawai ka karɓi gyara da aka yi maka domin ka kaddara babanka ya mutu yana yin wannan abun idan shi bai samu wa'azin da ya wa'azantar da shi ba kana jin Allah zai kama shi akan wannan abun ba zai kama shi ba amma kai sai kama ka tunda kai ba mai wa'azi ya zo ko kun fahimci bambanci saboda haka malam ya ce da yawa mutane yau in ka ce musu ku duka ba sai mutum ya ce to ai babana irin wannan abin yake kana nufin akan bata yake a'a wama kana Allahu liyudilla qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane sai ya bayyana musu abin da za su bi su tsorace shi dan haka duk wanda yake wani abu ko da shirka ce in ne wa'azi bai je gare shi ba to wannan mutum malamai sun tabbatar da cewa Allah ba zai kama shi da wannan abun ba dan ne don Allah bai yanke mai hanzari ba amma in mutum yana abu mai wa'azi ya zo ya same shi ya ce ya bar abu ya ki bari to wannan kuma ba shi da wani hanzari a wurin Allah mutanen Makka sai da Allah ya lallashe su lokacin da Qur'ani ya sauka suna musu sai yace litunzira qauman ma unzira aba'uhum an saukar maka da Qur'ani ne dan kai wa mutanen nan wa'azi iyayensu ba su samu irin wannan ba ba su samu ne gargadi ba sai yace fahum ghafiluna sun mutu ne ma suna cikin duhu mai wa'azi bai zo ba mutumin farko da mutanen Makka suka fara gani fa shine wani ne da ya iya karatu da rubutu sai yana zuwa kasashen China da India yana zuwar musu da littafin dare 1000 littafin dare 1000 da kake ji fa ba littafi ne na kwanan nan ba littafi ne na dubunnan shekaru sai ya je iya karatun shi sai zo ya tara su a Ka'aba sai zo yana karanta musu suna ta jin dadi to sai suka gamsu cewa to wannan malami ne tunda shi har ya iya karatu zai zo da littafai ya ne musu tarihi to kun ga gobe duk abin da ya zo da shi za a karba ana nan da ya tafi kasuwanci kasar Sham sai ya samu gumaka ana bautawa sai ya ɗibo waɗannan gumaka sai zo ya ce kun ga waɗannan mutane mutanen kirki ne suka mutu shine aka sassaka gumakansu idan kana da bukata a wurin Allah sai ka faɗi ka yi sujuda a gabansu su kuma sai su kai wa Allah bukatarka kun ga yadda aka fara to yanzu abin da nake so ka gane da matakin farko na zuwa da littafan tatsuniya da mataki na biyu na kawo gumaka za ka ce wannan mutumin mai wa'azi ne ka ga ba mai wa'azi ba ne don haka ashe Allah ya gaskiya da ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhu iyayensu ba su samu irin wannan gargadin ba sun ghafilu sun mutu a cikin duhu a cikin gafala to don haka yana daga cikin kai abin da ya kamata in an maka wa'azi ka gyara kai kuma mai wa'azi kar ka sake ka faɗi hukuncin waɗanda suka gabata dan matsala ita ce baka je lauhul mahfuz ka leko ba to duk wanda aka ce maka wani da ya mutu ina matsayin shi sai ka ce wallahu a'la ni yanzu ina kokarin gyara na matsayin ne kuma mu gyara na mu tare ya katta kenan malai yake cewa yara abahu aw ahla baitihi yaf'aluna shay'an sai ka ga wani mutumin ya ga uban shi na aikata wani abu ko ya ga mutan gidansu na aikata wani abu fa yaf'aluhu shi ma sai ya koma yana aikata wannan abu wa yata'awwadu alayhi kuma sai ya saba akan abin ya maida shi al'ada wala yaktafi bihadha wani ma ba zai tsaya anan ba bal idza zakara بأن هذا خطأ بل إذا ذكر بأن هذا خطأ سيدي ما أنك يمشي فأكر واتوا ومن أبن كذكريني لا لتجاوب في تركه بذي بعد أمسى وجن يبرونا أبنبا لأنه يستصعب مواجهة عادات بلده سبولينا غنين أبنيني وحلا يفسكنشي al'adar mutanen garin su ya saba mata ko kun fahimta jama'a malayin ce hunaka adatu to akwai wasu al'adu wa a'raf da kuma wasu abubuwa da mutane suka saba da su wa taqalid da wasu kwaikwayo fi zawad a wajen aure wasu qabayal usriya da kuma wasu abubuwa na rayuwar iyalai wal hijab da abubuwan sanya hijabi to khalifu shar'a wadanda suka saba wa shar'a wannan babin ai kazantar da ke cikin shi tana da yawa babin aure mutum nawa ne ya auri mace a cikin idda tana da yawa mace tana cikin idda neme ta a aure ta waɗannan al'adu da ake na aure da abubuwa waɗanda yau gaba ɗaya sun ja cikar idan ka ɗauko su gaba ɗaya sai ga sun saba wa shari'a amma matsalar in ka ce to wannan abin tun da wahala ka bari mana sai ce ina wallahi akwai wani malami ne ma a Saudi Arabia wata rana ya gayyace mu walimar auren ɗan shi kai ta kawo abin nan sai na ce dama don na san ɗan shi sai na ce dama wani bai da mata sai ce bai da mata sai ce me yasa yake ka san al'adun aure suna da wahala a nan sai na ce a hadda kai babban malami ya da zaka tura shi je gidan malami dan uwanka ba sai ce ai wajen wannan al'adar nan kowa da kowa ne sai ka tashi yin aure wai auren yar talaka wadda ba a bakin komai take ba kudin sadakin kawai za a biya riyal 3000 ne to wannan kamar a Najeriya ne ka zo zaka yi aure sai a ce maka to kawo 2000 to shine sai a ce riyal 3000 nawa kenan naira 120 to wannan ba ta da daraja ce $120 shine sadakin yar talaka wannan kudin sadakin kenan akwai wani abu da na samu wani aboki na yana shirya na ce kana ustazu ne sai ka shirya wannan yace daggal bab wato daggal bab shine wai na gani ina so wani faranti ne zaka samu ka cika shi da abubuwa na zinare shine mahaifiyarka ko kanwar mahaifiyarka za su tafi wai sun zo kwankwasa kofa kenan yanzu ne suka zo shigowa shine daggal bab ba a fara neman auren ba tukuna na ce to kai ustazi yace iya yace ai kowa sai ya yi wannan anan sannan za ka je za a kama hotel wanda za a yi walima na ƙawayenta daban naku ustazai daban naku samari naku kaza naku kaza ka irin dabbobin da za a yanka dabbobin ma suna da class to ka duba al'adu ne saboda haka daga cikin kasar da ta fi ko ina riƙaƙƙun 'yan mata a duniya ita ce kasar Saudi Arabia za ka samu budurwa 'yan shekara 40, 45 budurwa ce mace aure ba ka karanta ga hotunan suna a kan intanet ai ba wai sai an tafi da nisa ba zawaj.com kawai da ka buga www.zawaj.com zawaj.com kana bugawa za a gani sai ga hotunta nan jibgejiya ta kai girman mahaifiyarka a fuska sai buruwa ce tana neman saurayi sai ka bincika shekara ta nawa sai a ce maka shekara ta 45 yar jarida ce ko lauya ce ko kaza ce ko kaza ce kuma iya matsalar kenan kuma za ka samu samarin suna son aure yan matan suna son aure amma sai a ce ba zai yi ba sai da wannan al'ada ashe ka ga namu mararre ne amma mu ma din dai fa a daidai namu matsayin da kake gani haka ne hakan ka shiga Sudan nan hakan ka tafi Chad sai ga budurwa zangarmin ya ta kai tsauna amma sai jama'a uban bai damu da ita ba saboda akwai waɗanda suka fita dan yi magana sai ce da yayyanta nan ma ba su yi aure sai wannan yarinya ce karama tsawon kafa tsaye amma shekara ta nan ce shekara ta 35 wai tsawon kafa tsaye waɗannan fitintunin jama'a sai an yi maganinsu a dawo aure irin na sunna. Kai a baka saboda Allah, kai ka rike saboda Allah, shi ke ne. Wa idha arafa al-ab, na baku labari, wani labari da malaminmu ne ya gaya mana, wani malaminmu ne a Makka, shi ne muna karanta littafin shi da ƴan ajin Mustala din nan. Ana cikin karatu ne ya faɗi maganar, kuma shi maganar a anguwarsa ta faru kuma a gaban shi. Yarinya ce ustaziya ta haddace Qur'ani tana karantarwa a makaranta, to tana karɓan albashi mai kauri, tana kawo uban yana jin daɗi. To ashe wannan dalilin ya sa duk wanda ya zo neman aurenta sai uban ya hana, saboda in ya aurar da ita to wannan albashin zai koma wurin mijinta. To ashe ita kuma ta yi magana aure, uban yana saurara, yana cewa ta saurara, ya ta saurara, ta saurara, ta saurara, ta saurara, shi kuma saboda wannan albashi da ke shigowa ne, lallai sai rashin lafiya ya kama ta. Sai ta aika, aka kira shi malamin namu, Malam Muhammad ibn Ali Adam, da ya zo sai ta ce to a kira mahaifinta, a kira wane da wane, dattawan anguwa suka taru, tana kwance cikin bargo. Sai ta ce ta kira su ne don tana son su shaida wata magana da za ta yi da babanta. Sai ta ce baba ka ce amin, baba ya ce amin, baba ka sake cewa amin, baba ya sake cewa amin, baba ka sake cewa amin, baba ya ce amin. Sai ta ce baba, kamar yadda ka hana ni in yi aure in ji daɗin rayuwata, Allah ya hana ka rahama shi a ranar lahira. Tana faɗin haka sai ta ja bargo sai ta rasu a wurin karatu. A nan na kasa, annan malamin nan yana karantar da mu sunan nasa'i, ya faɗi wannan, galibin mutane sai da aka fashe da kuka. Mahaddaciyar Qur'ani ce ta daɗe tana son aure, yaƙi shi ne kamar yadda ka hana ni in yi aure in daɗe rayuwata, Allah ya hana ka rahama shi ranar lahira. Sai ta mutu. Na'am, a matsayi na uba bai kamata ta yi mai haka ba, don iyaye kowane laifi suka yi maka ba ka da alfarmar da za ka faɗa musu baƙan magana. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, ba ka da hujjar da za ka daka musu tsawa ko ka faɗi baƙa, bai dace ta faɗa haka ba. Amma ina son ku gane me yasa ta faɗa, shi ne yana tare ta ne karfe aure saboda tana kawo albashi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malam yace wa idha arafa al-ab aw al-akh aw al-ukht al-hukm ash-shar'i, idan ya zama uba ko dan uwa ko yar uwa sun san hukunci na shari'a, kana sakilan alaihim jiddan, to wannan hukunci ya zan yana da nauyi akan su kwarai. Li'annahum la yajra'una ala mukhalafati ma alaihi qawmuhum, domin a irin wannan hali sun san hukuncin Allah, amma kuma suna cewa ba za su iya ƙarfin hali su sabawa abin da iyayensu suke a kai ba. Ka san cewa shari'a ta ce kaza, amma ita kuma al'ada ta hukunta kaza. Yanzu ya rage, ko ka ji tsoron Allah ka bi shari'a, ko kuma ka mutunta al'ada ka sabawa Allah. Ina fata an gane. Irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a harkar aure fa jama'a, al'ummar mu sai sun tashi tsaye fa, saboda abin yanzu ya wuce al'adu kawai. Yanzu zuwa ake a kama hotel a kwana ana kaɗe-kaɗe, sannan a waye gari kowanne wanda ya je wurin party ɗin nan shi kuma zai samu wata da zai kama su shiga ɗaki ai talalata. An tafi bikin aure ne, amma wata a nan za ta samo cikin shege ta zo kuma saboda kasantuwar ma ko abin bai taɓa samun ta ba, ko ba ta da fasaha, ko akuyar ɗaure ce ta samu saki ba ta fita, yau ta samu ta fito, ba ta ma san ya ake wa cikin ba, ba ta ma san cikin ya shiga ba, sai ya yi ƙarfi sannan a gane tana da ciki. Sai ka zo ka samu yau a manya-manyan birane akwai yara da yawa 'yan shekara 15, 16, 17 suna ta ƙurmususu suna fama da ciki. Me yasa ta je wurin fati daga can shi ke nan? Don haka wajibi ne kai karka biyowa al'ada ka sa ido akan yarka, karka biyowa al'ada ka sa ido akan ɗanka. Ina za ta je, da wa za ta je da suwa za ta hadu idan ta je me zai faru yaushe za ta dawo shi da zai je ina zai je domin nauyi ne Allah ya dora maka kuma zai tambaye ka to amma wasu gani suke a ai wayewar kai ce da ci gaba ya ta ce za ta je wurin fati sai ya ce to shikenan ki daure din ki dawo da wuri kun kuma wata matsala ta faru to ki bugo waya kin ji ko eh ka ji fa wai ta daure ta dawo da wuri roƙonta ma ake in kuma da wata matsala to ta bugo waya kaga amma ba ta court din 11 dare na yi sai ta ce wallahi mama da matsala ɗan patron ne a hanya sai to kin samu da zaki kwanta eh to ki ƙara kula dai da Allah shikenan kai abin sai kaga kamar drama ake yi kuma wannan shine waƙi rayuwar mu to dole ne a tsaya a kula da ire-iren waɗannan abubuwan يقول ابن القيم ببما لم ابن القيم يجي وما على العبد أضر من آقو من ملك العادات من ملك العادات له ما لن يجي باب ابن دي في توتر دباوة في يدا العادوس من لكيش يدما العادة تمن لكيك سيدة تجويعك وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات kafirai ba su kiyayya da manzanni ba sai da al'adu al-mustaqirra waɗanda suke tabbatattu a wurinsu al-mawrusa lahum anil aslab waɗanda suka gada daga magabatansu al-madiya waɗanda suka wuce faman lam yutin nafsahu ala mufaraqatiha wanda duk bai saka kanshi a dangane da rabuwa da al'adu ba wal khuruj anha da fita daga cikinsu wal isti'dad lil matlub minhu bai kuma shirya ya bi abin da ake neman yayi ba fa huwa maqtu'un to wannan yankakke ne daga rahama Allah in dai har ka sake al'adu suka mai da kai bawa ni yadda suka kada ka haka kake bi to ka sani da farko tukuna al'adu kafirai ke dauka suna karo da manzanni saboda me sun gaji waɗannan al'adu daga magabatansu sai malam yace yana baka shawara ka yi ƙoƙarin saka kanka cikin mutanen da suka shaɗa marar rabuwa da al'adu da fita daga cikinsu da kuma kintsawa domin duk abin da shari'a ta ce maka ka yi to sai ka yi in kuwa ba haka ba fa to kai yankakke ne daga rahama Allah wa an fawzihi wa falahihi mamnu sannan kuma kai din nan game da samun rabo da dacewa a wurin Allah to Allah ya haramta maka walau aradul khuruja sai malam ya cike da wata aya da Allah yake cewa su munafikai da a ce da gaske sun yi shirin fita yaƙi din la'addu lahu udda da sun yi mishi tattali da gaske walakin kariha Allahum bi'afahum dan haka Allah madaukakin sarki sai ya kyamaci manufa irin tasu fasabbatahum sai ya saka musu nawa da kasala wa qila qu'udu ma'al qa'idin sai aka ce musu ku yi zaman ku tare da waɗanda suke zama ba su je wurin yaƙin ba wato munafukai ne Allah yake ba da labarin su me yasa ba su je wurin yaƙi ba sai Allah yake tun farko dama ba su da nufin zuwa to wannan rashin nufi nasu kyakkyawa sai Allah ya sanya musu kasala duba idan ka kwanta da nufin in an kira sallar asuba zaka tashi ana kiran sallar asuba zaka tashi idan ka kwaka kwanta da lambo dama to kai dai ga kanan in ka ji kiran sallar sai ka ji cikin ka na ciwo sai ka ji kafar ka na ciwo sai ka ji wani dalili ya taso maka shine ka taimaki Allah ne akan ya tabbatar da kai abin da kake so sai ya saka maka nawa sai a ce shikenan zauna tare da waɗanda suke son zama tunda abin da ka zaba wa kanka kenan yaqulu al-imam Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Saud إمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بابن سفهر كينا سركي عبد العزيز كن سن شي سركي عبد العزيز شي فدا سركي بني أصالتا جون جو حالي نينا أيك مالان تائل الندا يميد شي يزا ما كمان مي سروتا كما سركي زوزوني جاتو أفلين شبا سركي بني مالاني to a lokacin kowane gida a zariya makaranta ce to sai sarkin wancan lokaci ya rasu
to shi kenan sai suka taru to duk malamai ne to wane eh kai ne limamin gari nan zo shi zai sallah shi zai idi shi zai juma'a shi zai alƙalanci shi zai kaza to shi kenan me farautar dama ita kenan dama daga haka ne sarkin zai jato ya zama abu dan haka kullum a fadar shi ana karatun sahihul bukhari ana karatun risala ana tafsirin jallalain sai da dana asali malanta ce ta kai shi wurin to sarki Abdulaziz abin da ya faru malami ne kasar Saudi Arabia ta taba samun kanta a wani yanayi dama dai kun ga kasa ce wadda tun asalinta babu wani abu a cikinta kamar yadda annabi Ibrahim ya faɗi inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in yace ga wasu cikin zurriyata na kawo na aje a wani kwari wanda ko shuka ba ta fitowa to wannan irin bushewa ta kasar haka take kusan kowanne nahiya nata to da al'amari ya al'amari musulunci malamai duk sun fita daga garin na kasashen sun rasu shikenan sai zama kasar Makka da Madina duk an watse mata mutanen kauye da sauransu wasu ma sai suka koma gaba ɗaya suna shirka wasu suka daina sallah akwai malamin mu malam Muhammad Barban al-Ghamidi shine limamin masallacin Quba a yanzu kuma shine bossa na internet na Islamic University dake Madina yace mahaifin shi ya taɓa ba shi wani labari wanda ke karfafa wannan maganar yace mahaifin shi suna tafiya yawon wa'azi tare da sarki Abdulaziz wata rana sai aka je aka samu wani kauye ga su gaba ɗayan su musulmi ne amma ba masallaci a kauyen ina kuke sallah sai suka yi shuru ina masallacin juma'a suka yi shuru suka ce ba su da masallacin juma'a to salawatul khams azhar da al'asr ina kuke suka ce babu masallaci to ina kuke sallah sai suka yi shuru sai ka fahimci ba sa yin sallah ne wannan sai shi sarki Abdulaziz sai ya dubi wani dattijo cikin su ya san dai wannan ya taba yin sallar dina waye sai kira shi sai ya ce mishi rukunan musulunci guda nawa ne dattijo ya shuru sai ya ce goma ne aka ce ana bulala goma ana yi mishi bulala sai wani ya mishi sijina yana nuna mishi haka ya dunkula hannu yana ce mishi biyar ne yana mai sijina sai shi ya ce a tsaya yana da jawabi sai ce sha biyar ne shi zai ya fahimci cewa ya rage ne wannan yana faɗa mai cikar ne a halin wannan yana ce mai biyar ne din zargi Abdulaziz zai ce a yi mishi bulala sha biyar a ƙara biyar ɗin to shi ne sai ya gina musu masallaci sai ya kawo cikin 'ya'yan shi sai ya ajiye haka yake ta yi matan shi hudu ne yana da 'ya'ya kusan 30 kuma ya zauna ya karantar da su idan ya je wa'azi sai ya aje wannan in ya je wa'azi sai ya aje wannan sai aka waye gari duk inda ka kewaya Makka da Madina 'ya'yan shi ne ko jikokin shi in an taga ne almajiran shi su ne malamai to ana ɗan tafiya ta yi tafiya har aka zo aka gano man fetur a ƙasa to gano man fetur a ƙasa yanzu sai arziki ya zo ƙasa ke to sai ya ce to yanzu zai haɗa ƙasa shine sai ya sa mata sunan wannan kakana shi baka ji an ce Abdulaziz ɗan Muhammad ɗan Saud ba sai ya ce to sunan wannan ƙasa Saudiya ko kun fahimta to shikenan yanzu ƙasa ta haɗu sai ya ce to abinda za a yi duk wanda yake son ya zama ɗan ƙasa ya zo ya karɓi takarda shine National ID card kenan a takaice duk wanda zai nuna kai ɗan ƙasa ne to a lokacin kuma sai wasu malamai suka fara cewa a ƙasa ta Allah ce ba wani National ID card sai yana gargaɗi duk wanda bai karɓi wannan katin ba nan da shekara kaza za mu kore shi a ƙasar nan wannan takarda ita ake kira tabi'iyya wasu suka karɓa wasu suka yaga duk wanda ya zo ko indiya ne kai ko baƙin fata ko bahaushe kowane iri ne za a baka kai ɗan ƙasa ne shikenan sai ta raba musu da adadin lokaci ya yi shikenan duk wanda aka kama ba wannan takardar sai a kore shi don haka yanzu a ƙasar Saudi Arabia sai ka ga Fulatani minista sai ka ga Bahaushe komanda na wata rinduna, kuma shi dan kasa ne, Balarabe bai fi shi ba. Saboda me? Duk wanda kakan shi yake da waccan takarda ta Abdulaziz, to shi dan kasa ne. Kana haihuwa da sai a je a rubuta danka, shi ma dan kasa ne. Yana haihuwa shi ma sai a rubuta. To shi ne da kasar ta haɓaka a yanzu sai suka zo da wani tsari. Idan har kai karatu a wani fage da suke so, kamar engineering ko medicine ko pharmacy, waɗannan abubuwan su na sani, to in har suka ɗauke ka aiki za su ce to shikenan sun ɗauke ka aiki, in kai musu aiki shekara kaza to za a mai da kai ɗan ƙasa, za a baka irin waccan takardar. In suka baka wannan takardar, za ka da bambanci da kowa a ƙasar. Amma in baka da wannan takardar kuma ko, to jarida da ake takawa a ƙasa ta fi ka daraja. To da haka ya haɗa ƙasar. To da wannan tarihin ne shi yasa za ka ji yanzu duk inda aka faɗi wata sarauta a ƙasar Saudi Arabia, sai ka ga an ce wane 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 Ibn Abdulaziz, wane 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 Ibn Abdulaziz, saboda wancan abu da ya. To da yake dattijo ne, malami ne, amma yana da kaifin basira, sai ya ce ƙasar nan za ta ci gaba nan gaba, ci gaban da kowa zai shigo ta. To kuma kafirai ba sa shiga Makka da Madina, sai ya ce bari ya sauri ya kafa wani birni wanda kowa zai iya shiga. Shi ne sai ya kafa Riyad. Riyad tsakaninta da Makka ta kai tsakanin Zariya da Maiduguri. Na haka aka kafa Riyad. To Riyad ita ce cibiyar mulkin. Sannan sai ya ce bari a raya Jidda, a kafa filin jirgin sama, a kafa filin jirgin ruwa, a kafa kaza, a kafa kaza. Yasa ka ji hatta filin jirgin sama sunan shi ake kiran shi. To asalin shi malami ne. To amma sai kuma al'amari ya juye, kamar yadda ka gani, sai ya zama sarauta. Kuma mutum ne wanda yake yana da long term plan. Yanzu duk abin, duk wata gine-gine da kaga an yi a Saudi Arabia ko, shi ya tsara wa 'ya'yan a rubuce. In lokaci kaza yayi muna fatan ayi kaza, in kaza yayi ayi kaza, in kaza yayi ayi kaza, in kaza yayi ayi kaza. To daga cikin plan din shi, in ka je kana karantawa, yace ina fatan daga lokaci zuwa lokaci kaza, lokaci ne da za a gyara kasar, ya zama kasar ba ta da abin da ake kira matsalar rayuwa gaba daya. Sai wannan abin ya faru a cikin rayuwar mulkin Fahad. Saboda haka ƙarshen rayuwar mulkin Fahad shi ya kawo ƙarshen duk wata matsala, an gama maganinta. Duk ɗan ƙasar Saudi Arabia ba shi da matsalar lafiya da ilimi da komai da ka sani, da abinci da komai, ba shi da matsala, an gama da wannan. To lokacin Sarki Abdullah da ake yanzu kuma shi ne lokacin jin daɗi kenan. Don haka yana hawa bayan wata uku sai aka ce duk wanda ke karɓan albashi an ninka sau goma. Sau goma. Kana karɓar riyal 17,000. Riyal 17,000 sai a ce ya zama riyal 170 kenan. Da aka yi wannan shine sai ga har yanzu da su yi wa kudin kasar komai ba. Shine kuka ji sai ce za a je a gina wata jami'a, ba ku ji ba? Yau shekara uku da suka wuce, a cikin shekara ɗaya aka gina jami'ar. Wadda duk wani karatu da ba a yi a kasar sai suka je suka gina ta, sai suka zo suka kawo malamai daga wannan kasar. A hanyar garin su Uthaymeen aka yi jami'ar. Sunanta ita kuma jami'ar Sarki Abdullah, tare da cewa Sarki Fahad shi kuma ya yi jami'a, ya sa mata King Fahad University of Petroleum and Mineral Resources. To duk waɗannan abubuwan jama'a, ku fa fahimta, Saudi Arabia ba ta mallaki 1/10 na dukiyar da Najeriya ta mallaka ba. Duk da haka ɗin, duk abin da take fatakan nan a ciki fa ba noma a ciki, ba su da koko, ba su da gyada, ba su da kaza, man fetur ne kadai suke da shi. Amma kowa yana irin wannan rayuwa. Duk wanda ka samu ba za ka ji yana zagin gwamnati akan yunwa ko wata matsala ba. don haka in ka zauna za ka tsegumin mai mulki sai zo ne talaka ya danna maka mali.
Na'am.
Naka taso sai ce innahu yasubbul malik, yana zagin sarki.
Na'am.
Shikenan ya da. Ba wani police station da za a je a ce ya da ku kawai. Saboda kowa ya fiya ƙoshi. Amma a nan da ka fara zagin mai mulki sai kowa ya to ce gaskiya ne. Gaskiya ne. Ka ji gaskiya malam. Yunwa ce fa kawai. الله يكيائي.
يقول الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله تعالى في رسالة له أتكلم من التافي ناشد يربو تاشيوا نمبر ضمى لميكي تيوى العادة ملائكة العادو كمن ملائكو سكي. نعم العادة نعم ايه هكذا ملاكة نعم ملاكة كو العادة ملاكة واتو العادو ما سنى لكا واتو سنى ملكر متاني تقلب الشين زينا العادو سكن جوية ممونا أبي زمامي أدو ولم تعاد الرسل بشيء أعظم من العادة بأيضا بعد من زميد كومي بس يدا العادة بأبند أكي قابادا manzanni da shi mafi girma fiye da al'ada. Qala Allahu ta'ala, Allah ya ce inna wajadna aba'ana ala umma, sukan ce mun samu iyayenmu kansu a haɗe, wa inna ala asarihim muqtadun, kuma muna nan muna biye da ainihin wato hanyar da ainihin suke bi. Abinda wannan magana ta sarki Abdulaziz ko ainihin al-Imam Abdulaziz take nufi shi ne ita al'ada takan mallaki mai yinta sai ya rinka ganin mummunan abu ya zama mai kyakkyawan abu. Ko kun fahimta jama'a? Ban san wasu daga cikinku sun san lokacin da in aka kai amarya gidan miji sai a tafi da hankici mayami fari sai a je a shimfiɗa a tsakiyar gadanta. In aka shimfiɗa a tsakiyar gadanta idan aka yi tarewar aure da ita da angonta, idan mijinta ya sadu da ita, idan jini ya fito a wurin saduwar farko, to dalili ne akan cewa ita budurwa ce, wato she is a virgin, budurwa ce, namiji bai taɓa saninta ba. To wannan ƙyallan sai a fito da shi a ana tafiya haka a anguwa ana nunawa ana kiɗa. Ni da kaina na taɓa ganin haka a babban titin Muciya. Sakamakon wannan har ubanta ya yi farin ciki ya samo fankeke, wato farin keke za a ba angon. Don haka maroƙa da makaɗa da yaran anguwa mu ma muna rakiya muna kallo, ga ƙyallan ana ɗaga haka da jini ana kiɗa ana kallo. Aka yi wajen randa kaga a wannan lokacin ba wanda ke kallon munin abin. Sannan ka duba in mataka ta haihu a wancan lokacin sai ka je ka ɗauko mai kalangu, kai ne za ka ɗauko mai kalangun da kanka a zo a tsakar gidan a tara mata kowace ta cire zaminta na lulluɓinta, tunda da ba a hijabi, zaminta na atamfa na sama sai ta mai da shi ya zama ɗamara. Kuma za sai ku koma gefe guda anewa matanku kiɗa su zo suna kaɗa jikinsu da duwawunsu da kyau a gaban mawaƙi, kai kuma kana jin daɗi mataka ta ci ta fi kowa. In kaga a nan menene yake nufi al'ada in ta mallake ka tana juye maka mummunan abu sai ka rinka ganin shi kyakkyawa. Ko kun fahimta jama'a? To waɗannan irin al'adu in ka duba ko ina haka ake fama da su a duniya. Yanzu kasashe irin na su Tanzania da makamantan kasashen kudanci ko gabashin Afirka, sai fa mace ta kai kamar shekara 30 ko 25 ake mata kaciya. To kaciyan nan fa za a same ta ne a kafa ta a jikin wasu gwafa, wani ice guda uku za a sa ta haka a zaunar da ita, sai a ɗaɗɗaure ta ƙarfi su taya wajen riƙe ta tsirara ba. Sai kaga shiwon zamun ya zo da wani ƙarfe haka kamar ƙungiya mai kaifi tana ihu, sai biya zattari jikinta jini ya zuba, ya ɗibi jinin ne ya shafa mata a goshi, shafa a goshi, shikenan sai a ji daɗi an yi mata kaciya. wannan ba ita ce kaciyar da musulunci ya ce ba, amma abin da muke cewa al'adarsu ce, sai suke ganin wannan abin kuma daraja ce ga matar da aka yi mata haka. To shi yasa asali jama'a masu al'ada sun fi taurin kai fiye da masu bid'a. Da haka in ka samu kanka za ka yi wa'azi cikin mutanen da suke da al'adu ko, to aiki ya same ka. Shi yasa an taɓa tura wasu matasa NYSC jihar Delta a garin Wari, sai suka fara yawon wa'azi. Aka samu wasu matasa 'yan garin suka musulunta, sai aka ɗibo wasu matasa daga cikinsu guda biyu ko uku ba ni manta, sai aka zo da su Kano. To ɗayansu sai zama yana da basira, da ya karatu ya karatu, sai aka ce to a koma da shi garinsu ya rinka karantar da mutanen. To kuma dama mutanen garin suna bautar mesa ne, mesa mijiya ita suke bauta. To ka dubi wannan da ya je ya karatu, da ya dawo madadin yanzu shi zai gyara su ko, bayan watanni kuma shi kenan sai juya ya zama wani irin boka wanda yake da wata irin mucijiya ko wata irin ainihin mesa mai wani sudabaru, shi yake jansu a kan wannan bautar ita ce asalin addinin da ya je ya koyo a Kano. Ya bar karatun addinin da ya zo ya ɗauki addinin ya rufe wannan al'ada tasu da shi, ya nuna asali haka ɗin ne. Har sauran da suka dawo garin suka zo suka fara mai musu mutanen garin suka kashe guda ɗaya daga ciki. To babban abin da shi ne kar ka sace al'ada ta aure ka, ka yi taka tsantsan, domin ita al'ada tana karo da shari'a ne. To amma a ƙasan nan malamai ne suka koma suna cewa adatul baladi kas-sunnati, al'adar gari kamar sunna ce, in kana son ka zauna lafiya ka yi al'adar su. Shine ni kuma nake cewa adatul baladi kas-sunnati, al'adar gari kas-sunnati ita take kashe sunna. Allah ya kyauta jama'a, za mu saurara nan insha Allah, sai Allah ya kai mu anjima za a yi tafsirin Al-Qur'ani. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.